بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باي هكا ينقوى إنا إيمان قيسوا تأدين المسلنشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكا من يبود قوديا سكارة تبتا قال سبحانه وتعالى واند تكين قدر وسا دأمنتي وسا ya da fuskokinmu a wannan safiya ta Asabar. A yau muna 17 ga watan Al-Muharram, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, tana da shekara 1447, wanda ya daidai da 12 ga watan 7 shekara ta 2025 miladiya. Wannan shine darasin mu na 23 a cikin littafin Makarimul Akhlaq na babban malami Fadilatu Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen, Allah madaukakin sarki mishi rahama, a wannan majalisi mai albarka a nan masallacin da ke nan unguwar Raji Quarters a nan cikin garin Bauchi. Darasin mu na baya mun tsaya ƙarshen inda malam yake mana bayani akan muhimmancin kunya da kuma yadda kunya take bangare ne daga cikin bangaren musulunci. Bunji hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi cewa imani yana da reshi guda 70 da wani abu, mafi falala a ciki shine faɗin la ilaha illallah, sannan kuma mafi karanta a ciki shine kawar da cuta daga kan hanya. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace kuma kunya ma reshi ne daga cikin rassan imani, ma'ana yana daga cikin bangare na imani, yana daga cikin alamomi na imani a samu mutum yana da kunya. Daga lokacin da aka rasa kunya a wajen mutum, to wannan alama ce ta cewa imani yayi baya-baya a wajen shi, gwargwadon yadda kunyansa yayi ƙasa, gwargwadon yadda imaninsa yayi ƙasa. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa a hadisi, innal haya'a wal imana qurina jami'an fa idza dhahaba ahaduhuma dhahaba al-akhar. A wata ruwa yace fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da kunya da imani an hada su ne gu daya, suna tafiya ne tare. Idan aka daga daya, to ɗayan ma sai a daga shi. Daga lokacin da aka ce imani ya ɓace, to kunya ma ta ɓace. Daga sanda aka ce kunya ta ɓace, to imani ma ya ɓace. Haka duk inda akwai imani, to kunya tana nan. Duk inda akwai kunya, imani yana wajen. Duk inda aka rasa kunya, to an rasa imani. Duk inda ko aka rasa imani, to kunya ma ba za a same ta a wajen ba. Saboda haka da kunya da imani, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace a haɗe suke a tare a waje ɗaya. Idan aka rasa ɗaya, to ɗayan ma za a rasa shi. In ɗayan ya zama babu shi, an rasa shi, to shi ma din za a rasa shi gaba daya. Allah ka samu dace. Saboda haka kunya wato abu ne mai matukar muhimmanci, musamman ma sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa kunya ado ne ga namiji amma yafi zama ado ga mace. Kunya tana da muhimmanci ga namiji amma tafi muhimmanci ga ƴa mace. Ya zama namiji mai kunya ne, to kunyar tana ƙara mishi kyau, tana ƙara fitowa da kyansa. Amma tana ƙara fito da kyan mace sama da yadda take fitowa da kyan namiji. Saboda haka duk yadda kunya ke ma namiji ado, to yafi ma mace ado sama da yadda yake ma namiji ado. Saboda haka ake so ya zama na kunya an fi samun ta a wajen mace sama da namiji. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da yake mana bayani dangane da wannan abin da ya faru tsakanin annabi Musa alayhi salatu wassalam da kuma waɗannan mata guda biyu lokacin da ya shiga garin Madiyana bayan ya gudu ma Fir'auna da jama'ansa, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walamma tawajjaha tilqa'a Madiyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil walamma warada ma'a Madiyan وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. لوكاتين دي يكوسا إسا لوكاتين دي إسا باكين كوجين مديانا سيسا متوغا نمتاني كوا يازو دا دبوبينسا سنا شايد دا دبوبينسو. أما سأل الله يتي ووجد من دونهم امرأتين تذودان سيسا ما wasu mata guda biyu sun koma gefe, sun janye jikinsu, sun ki su shigo inda ake shayar da waɗannan dabbobin. Qala ma khatubukuma, sai annabi Musa da ya gansu sai ya ce kukan me ya same ku, me yasa na ganku kun koma gefe, me ya amfanin tahowanku da dabbobin in har ba za ku je ku shayar da su kamar yadda kowa yake yi ba. Qalata, sai suka ce la naski hatta yusdira ri'a, sai suka ce mu ba ma zuwa mu shayar da dabbobinmu har sai sauran masu shayarwan sun gama. To me yasa dole sai ku za ku zo a gidanku? Ba maza ne, ba ku da baba ne? Sai suka ce da shi wa abuna shaykhun kabir, sai suka ce kuma babanmu dattijo ne, ya manyanta ya tsufa, ba zai yiwu ya zo don yin kiwo ba. Allah ta'ala sai ya ce fasaqalahuma, sai Allah madaukakin sarki ya ce sai annabi Musa sai ya tura dabbobinsu, ya kada musu dabbobinsu, ya je ya shayar musu da dabbobinsu. Bayan ya gama shayar da dabbobin thumma tawalla ila dhil, sai ya koma ya samu inuwa na bishiya sai ya zauna. فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير, sai addu'a yace ya ubangiji duk abin da ka saukar min na alheri ni mabukaci ne, ina tsananin bukatar komai naka, duk abin da ka kawo min shi na alheri Allah ina so. Allah madaukakin sarki yace yana zaune sai yace faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya, sai ga ɗaya daga cikin su ta taho gare shi. Sai Allah ya ce tamshi alastihya'in, tana tafiya a cikin kunya. Wannan shine muhalli shaydin wajen nan, shine nau'in tafiyan ta, shine tafiya ne wanda yake lullube da kunya. Tamshi alastihya, tana tafiya cikin ladabi, tana tafiya cikin kankan da kai, tana tafiya cikin kunya, domin Allah ya nuna mana cewa yana daga cikin manya-manyan siffofin da ake so mace ta siffanta da su a kowane bangare na rayuwanta, shine ta zama mai kunya. Ana so ta zama mai kunya. Duk lokacin da ta rasa kunya a rayuwarta, aka wayi gari ta zama mara kunya, to komai na sharri yana iya tinkaranta, komai na sharri yana iya isowa zuwa gare ta. Don haka Allah ta'ala ya siffanta tafiyar wannan matar
cewa ta taho zuwa gare shi tamshi al-istihya, tana tafiya cikin kunya. Amma yanzu zamu wayi gari mu ga kunya ta riga ta kawo daga idanun mutane da yawa, babu ma kamar mata. Idan kana neman wanda suke number 1 a cikin marasa kunya a cikin al'umma yanzu, to ka samu mata. Ka samu mata. A wasu bangarorin ma sai ka ga namiji yana iya zama mai kunya sama da mace, saboda an riga an kwashe kunya a idanun mu, an riga an kwashe kunyar a idanun hatta musamman mata. Wannan yasa yanzu kamar yadda muka ji satin da ya gabata, sahabbai in sun tashi kwatanta kunyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai su ce manzon Allah yana kunya uwa amarya. To amma yanzu tsakanin mu da Allah, idan za a buga misalin kunya, za a buga misali da amaren yanzu. Yanzu amaren yanzu suna da kunyan da za a buga misali da su, babu. Ai yanzu idan za a buga misalin rashin kunya ne, to sai a ce yanzu mara kunya ne wane? Uwa amarya, saboda su ne jagoran rashin kunya. Tunda yanzu an wayi gari na farko ita amarya, da ake buga misalin kunyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kunyanta, yanzu ta cire wannan kunyar. Za a zo a wayi gari ana biki, a ce ana wani abu wai shi sunan shi kauyawa, kawayenta za su jeru a baya, ita ce shedaniyar a gaba. Ita amaryar ita ce mai canza musu samburin rawa, ita ce za ta yi kallon da za su kwaikwaya, haka ne ko ba haka ba? Ita ce mai ba su amshi, ita amaryar. Duk an gama a zo a yi wata tsiya da wata tsiya, a zo a ɗauko ango da amarya su zo su haɗu su zauna tare, ya rungume ta, ta rungume shi, ya sumbance ta, ta yanki kik ta sa a bakinsa. Duk wannan yana daga cikin kunya amarya. Amarya mai kunya. Yanzu kayan da buga misalin amarya, sai dai a ce mi? Sai dai a ce rashin kunya. Sai dai a ce rashin kunya, amma ba dai kunya ba. Ba dai kunya ba. Saboda kunyar ma ta yi karanci. A yanzu ita kanta amaryar da za a yi aurenta, wai ita ce mai bi layi layi shaguna shagunan unguwa, tana raba katin aure saboda rashin kunya. Wannan rashin kunya ne. Mace ita ce mai bi tana raba katin aure, wallahi wannan rashin kunya ne. Wannan akwai rashin kunya a cikin shi. Kaga mutum kawai a cikin unguwa ta ce, Allah sarki malam wani kwana biyu, wallahi ka san aure ina saura sati uku. Baki da kunya, baki da kunya. Me aka san mace da shi akan sha'anin aurenta? Kokarin boya take yi, boye kanta take yi. Amma yanzu haka ne? Yanzu ba haka bane. Saboda haka yanzu idan za a yi biki a gida, to da amaryan da danginta har da uwarta zuwa ƙasa, da shi angon da danginsa daga uwarsa zuwa ƙasa, kowa suna ji maran su an ba su lasisin rashin kunya. Wannan lasisi ne na rashin kunya. Idan duk amarya ta gama tsiyen da ta yi da ango, to ita ma ko uwar amarya da tawaganta ita ce shedaniyar a gaba, za ta zo ta jagoranci tawaganta, tawagan iyaye su zo su cashe su yi rawa. Wannan akwai abin takaici. Allah ya kiyaye. Da haka yanzu nau'uka na rashin kunya sun yawaita a cikin al'umma. Yanzu ku kalla abinda da yawan ɗalibai yanzu suke yi, musamman yanzu nan da ake gama masu neko suke neko da sauransu. Duba tsiyen da ake a makarantun mu yanzu, wai din an gama neko za a samu budurwa, tsaleliyar budurwa ta zo ta tsaya tsakiyar samari, su rungume ta, wai suna mata rubutu a kan ƙirjinta, suna mata rubutu a jikin uniformta a cikin makaranta a cikin garin musulmai. Wannan makarantar don Allah ba malamai ne a ciki, sannan su waɗannan ƴaƴan ba su da iyaye ne. A ɗauki bidiyon a yaɗa, iyayensu suna gani, malaman makarantar suna gani, kuma da sunan musulmai. Don Allah, ina kunyan take a cikin wannan al'amari? Ina kunyan matan yake? Ina kunyan mazan yake? Su malaman makarantar me amfaninsu? Menene amfaninsu? Al'ummar musulmai ba fa a kudu cikin arna ba, a arewa cikin musulmai, a arewa cikin musulmai masu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, su ne masu wannan tsiyar, su ne masu wannan iskanci. Su wai sunansu ɗan kandi. Yanzu wannan abun yayi daidai, wannan abun an kyauta idan aka yi shi. Saboda haka ya kamata mu zama masu kula da kuma ɗaukan yara. Idan mace ta rasa kunya a rayuwarta, to komanta zai lalace. Shi yasa nake yawan maimaita muku mata, wallahi kun ganku nan musamman ƴan mata da kuke kalluna, wallahi in ba ƴan kaɗan daga cikinku ba, ina tausayin ƴaƴan da za ku haifa. Allah, idan ya zamana su ƴan matan yanzu su ne masu wannan badalar, ita uwar da za ta haihu nan da shekara biyu ko uku ta yi aure ta haihu, ita ce wadda samari yanzu ke rungumanta suna mata rubutu a ƙirjinta da sunan ta gama sakandare, ita ce mai rawa a TikTok, ita uwar kafin ta haihu yanzu, to yaya kuma ƴaƴan da za ta haifa nan da shekara huɗu ko biyar? Waɗannan ƴaƴan da za ta haife su ko ita ce mai ba su tarbiyya? To dan Allah, wace kalan tarbiyya za ta samu? ƴaƴan wace kalan tarbiyya za su samu? Idan ya zama ita uwarta ba ta yi wannan rawan tana budurwa ba, amma sakacinta ya sa ta batta tana yi, to ina kuma ga ita wacce ta yi rawar? Ita kuma wace kalan ƴaƴa za ta haifa? Saboda haka ƴaƴan da za su karɓi tarbiyya a wajen waɗannan ƴan matan, wallahi ababen tausayi ne, ababen tausayi ne. Allah ya shirya, Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Malam yake cewa hibzu sirri, bayani akan na daga cikin kyawawan ɗabi'u shine kiyaye sirri. Qala Allah ta'ala, Allah madaukakin sarki yana cewa wa aufu bil ahdi, Allah madaukakin sarki yace ku kiyaye alƙawura da kuka yi tsakaninku, innal ahda kana mas'ula, lallai alƙawari abin tambaya ne a gaba ga Allah ran tashin kiyama. Yana daga cikin sirri, kuma yana daga cikin nau'ukan alƙawari, akwai sirri. Ku yi alƙawari, ku yi sirri da mutum, wata ta zo ta faɗa miki magana, ta ce ga magana nan na baki ita, amma sirri ce, kar ki faɗa ma kowa. Kika karɓi maganan, kika tafi a kato, kin yi alƙawari. Idan kika tona, to ya tashi daga kin, ya zama kin saba alƙawari. Wannan ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya faɗa maka magana, kafin ya faɗi maganan sai kaga yana waigawa, yana juyawa. Me ya amfanin juyawa? Shine ya tabbatar ba wanda yake tahowa, ba wanda yake jin ku, in ba ku biyu ba sai ya faɗa maka magana. To in mutum na uku ya ji maganar, to ranar tashin alkiyama zaka tashi cikin maha'inta, ranar tashin kiyama zaka tashi cikin maha'inta. Ko mutum ya kira ka a waya, ya tabbatar daga kai sai shi kuke magana, sai ka sanya wayan a hands free. Saboda me? Saboda kana so ƴan kusa da kai su ma su ji maganan. Wannan ha'inci ne, cin amana ce, cin amana ne. Ku zo ku haɗu ku biyar, ku kira mutum a ce ma wacce kirata, a kirata tsammaninta daga ita sai ita suke magana, alhali ta sanya hands free, masauran ƙawaye suna ji. Wannan ya zama ha'inci da cin amana. Yana daga cikin abinda al'ummar musulmi suka yi sakaci da shi, shine sirri. Din yanzu za ka ga wata yanzu za ta faɗa ma wata magana, ta ce wacce sirri ne baki amana, kar ki faɗa ma kowa. In ta tashi sai ta je ta samu wata ƙawarta sai ta faɗa mata, ta ce amma amana ce, ni ma amana ta bani, ke ma amana na baki, kar ki faɗa ma kowa. Ita ma sai ta matsa gaba sai ta faɗa ma wata, sai ta ce amana ce, din ni ma amana aka bani, dan Allah kar ki faɗa ma kowa. Kafin ka ankara garin bada amana, bada amana, duk angon kowa an bashi amanar magana. Wannan ha'inci ne. Daka duk wanda aka bata amana, aka ce to ga magana nan, ki rike wannan maganar, kai ki tona. Na farko ma shi musulmi a karan kanshi, ana son kai musulmi a karan kanka ka zama mai sirri. Kai a karan kanka ka zama mai sirri. Akwai maganar da bai kamata mutum na biyu ya ji ta ba, magana da ta shafe ka,
bai kamata mutum na biyu ya jita ba, don magana in mutum na biyu ya jita to ta tashi asirli, kuma ta tashi asirli. Don haka akwai yanayi da mutum zai tsinci kansa a ciki. Na farko shine musamman akan abin da ya shafi damuwoyinsa na rayuwa, talauci da babu da wasu irin matsalolin rayuwa, ana so ya danne matsalansa a cikin zuciyarsa, kar ya fitar ma kowa, kar ya fitar ma kowa. Kawai duk wanda ya ganshi yana ganin a wannan ka ai alhamdulillah masha Allah bai da matsalan komai, alhali shi ya san abin da yake cikin ransa. So idan ya tona matsalar ta fita da sunan sirri, to ta tashi asirli kuma, saboda za ta isa zuwa ga wani. Daga sanda ta isa zuwa ga wani kuma, to babu tabbacin shi kuma wanan nan da an fara taɗi, taɗi yayi daɗi, shi kuma ba zai tona ba. Daka musulunci ya ba da muhimmanci kwarai da gaske wajen kiyaye sirrin mutane, musamman musamman abin da yake da alaka da mutuncin mutum. Ko da wasa karki yadda ya zamana a ce ke ce sila ta zuban mutuncin wani saboda wata magana da za ta fita daga bakinki wanda za ta zubda mutuncin ƴan uwanki musulma, idan kuna rayuwa tare da wacce tana ganin wacce da girma da matsayi da mutunci, to karki zo ki zauna ki ce wacce an yanda nake ganin kina girma mata na san ma baki san ta ba, baki san wace ce ita ba. A'a, duk yadda mutum zai yi kokarin bayyana aibukan mutane, to ya sani fa cewa na farko shine shi ma yana da aibuka, sannan kuma sauran mutane ma suna da basira. Irin yadda ya gano aibin wani, haka mutane suka gano nashi. Sannan idan harshe ne, ai bai fi kowa harshe ba, kowa ya iya magana. To don haka duk abin da mutum kuma yake son Allah ya yi mishi, to shi ma ya yi ma mutane. Wane ne a cikin mun nan yake fatar a tashi a gaba ga Allah ran tashin alkiyama Allah ya masa tonan silili a gaban jama'a? Wa yake fatan haka? Ba wanda yake son haka. Kowa yana so hisabi, hisaban yasira muke fata tsakaninmu da Allah. Wane? Na ce kar ka yi kai lokaci kaza kai kaza, lokaci kaza kai kaza, lokaci kaza kai kaza. Na rufa maka asiri a duniya, eh, to yau ma na rufa maka asiri. Salamun qaulan min rabbir rahim, kama hanya tafi aljanna. Dukan mu ba haka muke fata ba? To duk wanda yake fatar haka, to shi kuma yayi kokari wajen rike sirrin da asirin dan uwansa musulmi, kar ya tona asirin dan uwansa musulmi. Dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, "Ma min abdin la yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahu Allahu yawmal qiyama." Babu wani bawa da zai rufa asirin dan uwansa a nan duniya sai Allah ya rufa masa asirin tashin kiyama. Amma duk wanda ya zama aikin sa mai tonan silili ne, eh, akwai wanda shi zai buga kirji ya ce ni ka san wane ni ganga ne baki asiri. Wannan ba daya, wannan ba halin musulmi bane, wannan ba halin musulmi bane. Ita ganga ai ba ta sirri ai ko, inda an buga ta sai kowa ya ji. To wani ya ce to shi dabi'an sa kenan, ni ganga ne baki asiri, ma'ana duk maganan da aka san sirri ce to ba a faɗa mishi. To shi wannan kuma ya samu matsala, Allah ya kiyaye. Malam yake cewa wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يكتوى إن من أشر الناس عند الناس منزلة يوم القيامة نادقت كم في شر متاني وجم مسوكيرا تاشن قيامة أو جن الله waɗanda Allah zai aje su a waje mafi sharri ran tashin kiyama shine ar-rajula yufdi ila al-mar'ati, mutumin da zai biya buƙatarsa da matarsa, wa tufdi ilayhi ta biya buƙatar ta zuwa gare shi, thumma yunshiru sirraha, sannan kuma sai ya je yana tona asirinta yana watsa sirrinta, ko ita ta je tana watsa sirrinsa. Wannan shi ma yana daga cikin abin da yayi ƙarfi sosai yanzu a social media, shine mata masu ɗauko bayanin kwanciyar mijinsu suna yaɗa ma duniya. Ai, wannan ya yawaita sosai, har shafuka suke da su masu yawa a kafafen sadarwa. wacce za ta dauko yaya mijinta yake kwanciya da ita ta zo ta yada ma mutane, ta yada ma duniya. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan matar in ana neman ta ran tashin alkiyama a wuta, to tambayi ina ne yafi muni a wuta, to tana wajen. Inda yafi muni a cikin wuta, manzo Allah yace to anan Allah zai ajiye ta. Allah ka tsare mu daga wuta. Malam yace wasirru, idan ka ce sirri shine ma yaqau khafiyatan bainaka wa baina sahibika, shine abinda zai faru a boye tsakaninka da dan uwanka. Wala yahillu laka an tufshiya hadha sirra aw an tubayyinahu li ahad, kuma baya halatta gare ka ka tona wannan sirrin ko kuma ka bayyana shi ma wani. Sawa'an qala laka la tubayyinhu li ahad, shin ya ce maka karka bayyana ma kowa ne, au alama bil qarinatil fi'liyya li annahu la yuhibbu an yattali'a alayhi ahad, ko kuma yayi maka ishara ne a aikace cewa baya son wani ya ji abin da aka fadi, au alima bil qarinatil haliyya annahu la yajib la yuhibbu an yattali'a alayhi ahad, ko kuma ya zamana cewa yanayinsa ne ya nuna maka cewa baya so wani ya san me yake tattauna tsakaninku da shi. Misalul awwal, malam yace misali na farko shine al-lafz, misali na lafazi mutum ya fulta a bakinsa, an yuhaddithaka bi hadithin thumma yaqul, mutum ya baka labari yayi maka magana sai ya ce magda kai la tukhbir ahad, kar ka fada mu kowa, wa huwa ma'aka amana, to wannan maganar amana ce, ce na baka magana kar ka fada mu kowa, eh ina so zan sayi fili a waje kaza, amana ce, ina so zan sayi kaza a waje kaza, ina so zan aikata kaza, a wannan amana ce, ko kuma naga wata yarinya a cikin unguwan nan ina son ta zan fara neman aurenta dan Allah ka boye, amana ce, ina so zan kama shago a waje kaza dan Allah ka boye, amana ce. To wannan maganar da ya fadi cewa kar ka fadi ma kowa, to maganar ta zama me, ta zama amana. Wa misalu thani, misali na biyu shine alqarinatul fi'liyya, mutum yayi maka alama a aikace cewa baya son wani ya san me aka tattauna. An yuhaddithaka wa huwa fi hali tahdithihi iyyaka yaltafit, shine mutum ya zama yana maka magana, lokacin da yake maka maganan nan kuma yana waigawa, yana juyawa, me ma'anan juyawa, in ya dan yi magana sai ya zabura sai ya juya, ma'ana yana so ya tabbatar babu wanda yake me, ba wanda yake ji, ba wanda yake kusa. Yakhsha an yakuna ahadun yasma, yana tsoron fakar a ce akwai wani ya labe yana ji. Li anna ma'anal tifatihi annahu la yuhibbu an yattali'a alayhi ahad, saboda ma'anan waigawal nan da yayi shine fa baya son wani ya ji me kuke tattaunawa da shi, baya son wani ya san me ku tattauna da shi. To wannan kaga alama ce ta cewa wannan magana ce da nake so mu yi ta ni da kai. Ko kamar misali, kuna tare da wata, ga kunan ku biyar ko ku goma, sai wata ta dago magana sai ta ce wacce in mun koma gida za mu yi waya da ke, me yasa ta ce in mun koma za mu yi waya, saboda ina so maganar ta wakana tsakani na ni da ke, inda ina so sauran su ji da na tuna shi a gaban mutane, amma sun ce za mu yi waya daga baya, ma'ana shine maganar da nake so mu tattauna sirri ce, kar ta fita. Malam yace wa misali thalith, misali na uku shine alqarinatul haliyya, shine yanayin mutum da zaka fahimta. An yakuna hadha alladhi haddathaka bihi aw akhbaraka bihi min al-umuri alladhi yustaha min dhikriha, ya zamana wannan maganan da ya fada maka tana daga cikin maganganun da ake jin kunyan fadi, aw yukhsha min dhikriha, ko ake tsoron kar a fade ta, aw ma ashbaha zalika, ko abin da yake da alaka da haka. Fala yahillu laka an tubayyana wa tufshiya hadha sirr, wannan ma bai halatta ka bayyana shi, magana ce wadda idan an fade ta tana iya zama abun kunya a gare shi, ko kuma abun tsoro ne ma a fadi wannan maganar, maganar ta fito ta wajensa, magana ce wadda kin iya ja mishi matsala ko wani abu makamancin haka, to wannan baya halatta ka je ka tona wannan sirrin thumma stadalla al-muallif rahimahullahu li hadhalika biqawlihi ta'ala sai malin sai kawo hujja da fadin Allah ta'ala da yace wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula Allah ta'ala yace ku cika alƙawari domin alƙawari abin tambaya ne a gaba ga Allah ran tashin alkiyama yani idza ahadtum ala shay'in bilisani hali au bilisani al-maqal ma'ana idan kuka yi alƙawari akan wani abu sawa'un an fito ne a harshe aka ce alƙawari kaza ko kuma yanayi ne ya tabbatar da cewa wannan abun alƙawari ne fa innahu yajibu alaykum an tufu bil ahd to ya zama wajibi a gare ku ku cika wannan alƙawarin wa min al uhudi na daga cikin alƙawura da ya zama dole a cika ash-shurutu allati taqa'u bainan nasi fi shira'i wal ijarati wal isti'jari wal rahni wa ghairi dhalik sharudan dake wakana tsakanin mutane wajen saye da sayarwa da aikin kwadago da jingina da makamantan haka fa inna hadhihi shuru'u min al-ahd domin wannan na cikin alƙawari mun yi alƙawari akan saye da sayarwa ko kuma zaka yi min aikin kwadago zaka yi kaza in biya ka kudin ka kaza to na farko shine dole kai ka cika sharadin aikin da na dauke ka kai dole ka cika na biyu kuma in ka cika aikin da kai to dole ni kuma in biya maka wato ni ma in cika nawa sharadin da na dauka shine wa man atabi ma alaihi min amal qad istahaqqa malahu ala al-amal idan mutun ya cika alƙawarin da aka dauka da shi to abinda kuma aka masa alƙawari na sakamako kuma dole a biya shi dole a biya shi ace zo ka gina min gida a bisa kudi naira miliyan kaza to idan ya gama gina gidan shi ya cika bangaren sa to yanzu ni ma kuma dole in cika nawa bangaren shine in biya shi kudin da nayi mishi mai kudin da nayi mishi alƙawari abinda muka daura alƙawari akai dauke ni daga nan kai ni zuwa wunti zan baka naira 500 idan ya kai ni wunti ya ajiye ni shi ya cika na sharadin muna fahimta ku bayan ya cika na sharadin ni kuma yanzu dole in dauki 500 din sa in bashi amma misali na tsare a caba daga nan sai na ce zan je wunti sai ya ce ba da 500 sai muna tafiya mun isa santaral sai ya canza tunani ya ce kai gaskiya shi ba zai iya bi ta wunti ba to sai in saukan kama hanya bai da hakkin bashi ko sisi bai da wannan hakkin saboda me saboda sharadi muka yi da shi ga inda zai kai ni kuma in bashi kudi ban mun sharadi da shi cewa zai sauke ni a hanya in biya shi wani abu ba muna fahimta ku to saboda haka dole a cika sharadi wa kadhalika ma yajri bainal muslimina wal kuffari min al ahd malam yace haka nan kuma abinda ke wakana tsakanin musulmai da kafirai na alƙawari alƙawarin zaman lafiya fa innahu yajibu alal muslimina an yufu bihi wajibi ne akan musulmai su cika wannan alƙawarin wal mu'ahaduna min al kuffari bayyana Allahu fi surati tauba annahum yanqasimuna ila thalathati aqsam kafiran da ake yin alƙawari da su na zaman lafiya Allah yayi bayani a cikin alqur'ani cewa sun kasu gida uku sun kasu kashi uku alqismul awwal ism bangare na farko la yazaluna yufuna bil ahad fa haula yajibu an nufiya bi ahadihim su ne kafiran da suka cika alƙawarin su basu saba ba to su ma dole mu cika musu nasu alƙawarin menene alƙawari da yake faruwa tsakanin musulmai da kafirai shine idan kasal da ake rayuwa ko garin da ake rayuwa a ciki gari ne ko kasa ce wacce take gudana karkashin shugabancin musulunci to a ka'ida kafiri ba zai zauna a ciki ba dole ko ya musulunta ko ya hijira sai dai in za a zauna a sa sharadi da shi sharadin shine zai dinga biyan haraji zai biya jizya shine za a sanya mishi wani haraji a ce duk wata ko duk shekara zaka biya naira 1000 kaza ko zaka biya kaza sai zamana an sanya mishi alƙawari an sanya mishi haraji an yi wannan alƙawarin da shi
to idan akai wannan alƙawarin da shi wannan kafirin aka ce duk shekara zai biya kaza ko duk wata zai biya kaza ko kuma duk sati zai biya naira kaza kuma akai alƙawari suka zauna lafiya to baya halatta musulmi ya taba shi baya halatta a kashe shi to matukan sun cika wannan alƙawarin ba su taba ku ba to su ma ba za su taba ku taba su ba ismun sani na biyu malam yace naqdul ahda su ne wanda kuma bayan an yi alƙawari da su sai suka saba alƙawarin sai suka warware alƙawarin fa haula ila ahda bainana wa bainahum li annahum naqdul ahda to su wannan ba alƙawari tsakaninmu da su me dalili saboda sun saba alƙawarin da muka yi da su mun riga mun yi alƙawari da su cewa za mu zauna lafiya da su ba za mu taba su ba ba za su taba mu ba sai aka wayi gari sun zo sun yake mu to wannan ba alƙawarin zaman lafiya yanzu alƙawari ya tashi me dalili saboda su suka fara saba alƙawari qala Allahu ta'ala Allah yana cewa ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marra Allah yace me ke gare ku ba za ku yaki mutanen da suka saba alƙawarin da suka dauka ba suka himmatu wajen koran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga gari bayan kuma a karan farko su suka fara ma'ana Allah yace to tunda sun saba alƙawarin su to ku ne kuke jira tunda dama kun yi alƙawari ne su ba za su taba ku ba za ku taba su ba ba za ku taya a taba su ba ba za su taya wasu su taba ku ba to yanzu kuma sun saba alƙawarin sun far muku to ku ne kuke jira kuma sai ku far musu kuma sai ku far musu saboda me saboda faman itada alaikum fatadu alaihi bimithli ma tada alaikum sune suka fara da aka kura maka kuka yi wa qismun thalith malan yace bangare na uku lam yanqudul ahda sune wanda su dai basu saba alkawari ba wa lam yatabayyan lana annahum yastamilluna fil waqfil wafa'i bihi kuma bisa ga abin da ya bayyana mana take-taken su bai nuna cewa za su ci gaba da rike alkawarin ba su basu saba ba kuma alama ta nuna ba za su iya sabawa din amma ba su saba ba bal la khafu minhum an yakhunu wa yanqudul ahda muna jin tsoran kar su ya su ha'ince mu ya zamana cewa sun zo sun saba alƙawarin da ke tsakanin mu da su fa haula yaqala Allahu fihim to wadannan su ne Allah yake fadi game da su da yace wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbiz ilaihim ala sawa Allah yake cewa idan ka ji tsoran wato ha'inci daga wajen wasu mutane wanda kai sulhu da su na alƙawarin zaman lafiya kana tsoran kar su saba alƙawari Allah ta'ala yace fanbiz ilaihim ala sawa'in Allah madaukakin sarki yace to sai ka jefar musu da sulhun da suka yi a bayyane ma'ana shine sai ka ce da su kullahum la ahada bainana wa bainakum hatta yakuna al'amru sariha ba alƙawari tsakaninmu da ku har sai al'amarin ya fito fili ku zo ku mana bayani mun ga kun yi kaza 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 ba mu gane ba sai ku zo ku mana bayani filla filla to yanzu in muka tabbatar cewa a'a mu ne ba mu fahimce ku ba har yanzu kuna kan alƙawarin ku to sai mu maida ku ajin farko kun rike alƙawari sai mu rike muku alƙawari idan muka fahimci kuma cewa a'a da gaske ne hasashen mu sai kuke yi ku yaudare mu ku ha'ince mu to sai mu dawo da ku aji na biyu tunda kun saba alƙawari mu ma sai mu saba alƙawarin ya riga ya warware ke malam yake cewa fal muhim abinda yake ya kamata mu fahimta abu mai muhimmanci a nan shine anna jami'a ma yushtaratu bainan nasi min al'uhudi fa innahu min al ma'hud duk abinda ake sanya sharadi tsakanin mutane to wannan yana daga cikin alƙawari da ya zama dole a kula da shi wa min zalika iltizamul muwazzafina bi ada'i amalihim malam yake cewa wannan yana daga cikin sa akwai daura ma duk wanda aka dauke shi aiki to dole ya cika aikin da aka dauke shi an dauke ka aiki aka ce zaka zo office karfe 8 ka tashi karfe 4 karshen wata albashinka naira 100,000 to idan ka saba alƙawari ka tafi office karfe 10 ka tashi karfe 2 to wannan sauran abin da ka ci din ya zama haram
asaba alƙawari an ce da kai zaka zo aji zaki zo aji ki karantar da dalibai karfe 8 baki shigo ba sai karfe 9 da rabi sannan da kika shigo aji sharadin shine ki tsaya ki karantar da dalibai a aji sai kika dauki waya ki kawo Facebook ne ba fara danne danne a waya waje ba fara kallace kallace a waya to wannan yana daga cikin saba alƙawari abinda za a dauka cikakke a baki na albashi ki karba ki ci wannan dan lokacin da kika bata baki aikin da aka dauke shi dan da aka dauke ki dan shi ba sunan shi haram sunan shi haram to wannan shine sharadi sannan shi ma kuma mai biyan albashi shi ma kuma dole ya cika nashi sharadi dole ya cika sharadi kana shugaban makaranta ka dauki malamai karantarwa za su zo su karantar maka na tsawon wata guda zaka biya su albashi naira 30,000 dole wata na cikawa dot albashi ya isa hannun malami wannan shine sharadi su su cika nasu sharadin kai ma ka cika daga sharadin duk wanda ya samu matsala a da sharadin Allah zai tsaye da shi ya tambaye shi ran tashin kiyama Allah zai tambaye shi ran tashin kiyama to matsalar inda mutane suke samu matsala kuma galibi shine alladhina idza talu ala nasi yastawfuna wa idza kaluhum awazanuhum yukhsiru su suna so a ba su nasu haƙƙin cikakke amma ba su son ba da haƙƙin da yake kansu cikakke saboda haka shi da aka dauke shi aiki baya zuwa aiki maimakon ya isa office karfe 8 maimakon ya isa aji karfe 8 to ba zai isa ba sai karfe 10 maimakon ya tashi karfe 4 sai ya tashi karfe 2 ko 2 da rabi yana kuma jiran cewa lokacin albashi na yi a biya shi albashinsa wannan shine wayu hibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu Allah ya ce waɗannan su ne waɗanda suke so a yaba musu akan aikin da basu yi ba Allah ya ce to wannan fala tahsabannahum bima fazatin min al'azab Allah ya ce to kar ma ka taba tsammanin wannan zasu tsira daga azabar Allah ran tashi kiyama kar ka taba tsammani shi bai cika nashi ba yana jiran a biya shi cikakke Allah ya ce wannan kar ka taba tsammanin zai tsira daga azaba Allah ya kiyaye Malam ya ce fa innal muwazzafa قد التزم بالشروط التي تشترطها الحكومه على الموظفين domin wanda aka dauke shi aiki ai an dauke shi aiki ne bisa sharadin da hukuma take daura ma wadanda za ta ba su aiki ai duk wanda za a dauke shi aiki kafin a ba shi aiki ai sai an jero masa code of conduct haka ne ko baka ba sai an jero masa dokoki ga abubuwan da ake so ya tsare ga abubuwan da ake so ya kiyaye min al-hudur fi awwal ad-dawami wa adami al-khuruji illa ba'da intihai ad-dawam shine zai zo a karan farko farkon lokaci kuma ba zai fita ba sai lokaci ya kare wan nusfu fil amal sannan kuma zai tsaya yayi aikin da kyau ma'ana zai zo a kankari ba zai fita ba sai lokaci yayi sannan kuma zai tsaya yayi aikin da kyau domin ko ka zo a kankari baka fita ba sai lokaci yayi ko baka yi aikin ba shi ma ya zama aikin banza ya zama aikin banza ya zama bokiti mai yoyo wala ahada yuhasibuka malam yace wa ma ashbaha zalika mimma huwa ma'rufan fi duyu fi diyunil khidma da kuma abinda yake makamancin haka na wanda yake ma'rufi ne a kan abinda ake daura ma mutun na hidindumu da kuma bashi da ake bin sa fal wajibul wafa'u bi hadhihi al uhud malam yace wajibi ne a kiyaye wannan alƙawura wa illa in ba haka ba kuma فاتركي الوظيفة وكن حرا فيما تعمل تو كاي اجي aikin sai ka zama kana da yanci akan duk abin da ka gida ma kai in dai ba za ka yi cika sharudan aiki ba malam yace to ka hakura da aikin li anna alwazifata lam talzam biha sai ka zama kana da yanci domin saboda me baka wazabta maka baka lazimta maka kanka wani aiki ba ba ruwanka da wani aiki bal lam tulzam biha ba a wajabta maka dolen cewa wai dolen dole sai kai aiki ba bal anta allati ataita wa tawazzafta bal anta allazi ataita wa tawazzafta kai ne da kanka ka zo ka ce kana so a baka aikin ka nemi aikin kuma aka baka ba wanda ya tilasta maka yanzu idan ina tafiya ta a cikin gari ina yawo akwai dan sannan da zai tare ni ya ce dolen dole sai na tafi office ne akwai wanda zai tare ni ya ce dolen dole sai na tafi ma'aikata kaza babu
don da ganshi a ma'aikata kaza bai yayi shi ya kai kansa ya nemi aiki musamman ma yadda samun aiki yake da wahala wani ma sai an yi kucin-kucin an yi ha'inci an ba da cin hanci a can da can kafin a ba shi aiki to kaga shi ko wannan dama tun daga wajen karban aikin ya fara da haram asali karban aikin ma da haram ya samu aiki Allah shi kiyaye فيجب أن تلتزم بما تقتضيه شروط هذه الوظيفة من كل شيء ما لن يتشتو دولني كتشكا دكا من شروطا دوانا أيك يكون سا وإلا فدعها وكن حلا فيما تريد إن باك وكمك حقولا لأيك سيزا ما كان رتشكا ينشي ولا أحد يحاسبك إلا الله عز إلا الله عز وجل باب ود زي مك حسابي إن با الله سبحانه وتعالى إذا ما كان رتشكا ya zamana iya laifinka ma da hisabinka da ke tsakaninka da Allah ma ya ishe ka baka dauko mu kanka wani aiki ba Allah ta'ala ya sa mu dace abinda mun karanta daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah shi yafi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته